إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أنقوا إن من جيسوات الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin FMC dake garin Azare a jihar Bauchi a tarayyar Najeriya majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma a wannan yammaci na talata tara ga watan Ramadan na shekarar hijira ta 1445 wadda ya daidai da 19 ga watan uku shekara ta 2024. A jiya mun duba tafsirin ayoyi da Allah maɗaukacin sarki ya buga mana kwatance da munafukai da yayi ta zubo mana siffofinsu a ayoyin da suka gabata. Mun duba kwatancen da Allah maɗaukakin sarki ya yi dangane da waɗannan munafukai a ɓangaren addinin musulunci, irin haske da addinin musulunci yake tattare da shi, da yadda su munafukai suke cikin duhu, a asali suna cikin duhu. To hasken addinin musulunci a lokacin da suka bayyana addinin musuluncin, sai suka amfana da hasken addinin musuluncin na iya rayuwarsu ta duniya, kwatsam sai Allah ya ɗauki rayuwarsu, suka koma ga Allah, suka koma cikin duhu. To shi ne kwatancen da Allah ya buga da mutumin da yake cikin dokar daji, dare ya masa ba shi da fitila a tare da shi, ya kunna wuta don ya ga hasken gurin da yake. Yayin da ya kunna wutan, wutan ya haska, wutar ta haska inda yake, yana jin daɗin wutar, sai Allah ya tafi da hasken. Ba da wutan Allah ya tafi ba, wutan Allah ya bar masa tana kona shi, amma sai Allah ya tafi da hasken. Ya bar shi cikin duhu, bayan duhu baya gani. Sannan baya ga haka, Allah ya toshe idaninsa ya zama baya gani, ya toshe kunnuwansa ya zama baya ji, ya toshe bakinsa ya zama baya iya magana. Sai wayi gari ya samu kansa cikin ukuba da azaba. To yanayin mutum irin haka kamar munafiki ne, da yake rayuwa tare da musulmai, ya bayyana cewa shi musulmi ne, aka ba shi duk wani hukunci na musulmai, yake jin daɗi da wannan hukunci da mu'amala da ake masa ta musulmi, yana haka sai Allah ya tafiyar da ransa, sai wayi gari cikin duhu kala-kala. To wannan misali ne Allah maɗaukakin sarki ya buga na munafukai, da wanda yake kunna wuta kuma yake jin daɗin wutar, kwatsam sai Allah ya tafiyar da wutar tasa, ko hasken wutar tasa. To sai misali na biyu da Allah maɗaukakin sarki ya buga a ayoyi biyu da suka biyo bayan wannan ayoyin da muka karanta nan, kuma Allah ya buga misalin wahayi da ake saukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam na ayoyi na alqur'ani, da kuma ruwan sama da yake sauka. Kwatance, Allah ya buga kwatance da ruwan sama da yake sauka a gurin wanda bai shirya wa ruwan saman ba. da kuma munafiki tunda shi ma munafiki bai shirya wa saukan ayoyin alqur'ani ba to yadda wanda bai shirya wa saukan ruwan sama ba kuma yake cikin dokar daji ruwan saman ya sauko ya same shi a dokar daji dare ya masa ga duhu ga tsawa ga walqiya wanda tsawon idan yayi sai ya firgita shi har sanya kunnuwa yatsunsa yake cikin kunnuwansa yana toshewa don kar ya ji wannan tsawar kuma gashi a cikin duhu idan hasken walqiya dan haska sai ya danga hanya inda zai sa kafarsa ya taka in ya dauke sai ya dai tsaya to wannan kwatankwacin munafiki kenan dangane da ayoyin alqur'ani munafiki tunda bai shirya wa saukan ayoyin alqur'ani ba a duk lokacin da ayoyin suka sauka yana cikin firgici kamar yadda wanda bai shirya wa saukan ruwan sama ba duk lokacin da ruwan saman ya sauka musamman ya same shi a gurin da ba shi da shiri yana cikin firgici to haka shi ma munafiki yake dangane da saukan ayoyin alqur'ani abubuwan da ayoyin alqur'anin suka kunsa suna firgita shi kamar yadda shi ma wancan da ruwa yake sauka tsawa na firgita shi to haka shi ma munafiki ayoyi da za su sauka na alqur'ani suna firgita shi dan yana tsoro kar Allah ya saukar da ayoyi da za a banka da asirinsa a tone asirinsa ya zamanto ya fallasu to sai zama duk sanda aya za ta sauka yana cikin firgici kamar yadda wancan da bai shiryawa saukan ruwan sama ba duk lokacin da ruwan saman zai sauka shi ma yana cikin firgici su ne waɗannan ayoyi guda biyu da Allah madaukakin sarki ya ce auka sayyibin minas samai ko kuma mamakon ruwa daga sama da ya sauka fihi zulumatun wanda yake tattare da duhu bayan duhu wa ra'adun da kuma tsawa wa barqun da kuma walqiya ya sauka ya sabu wasu mutanen da basu shirya wa saukarsa ba tsawat na firgitar da su yaj'aluna asabi'ahum hakan ya sanya suke sanya yatsunsu fi adhanihim cikin kunnuwansu minas sawa'iki saboda tsoron tsawawaki da suke sauka shine wanda bahaushe yake cewa kwaran kwatsa bahaushe yana kiran irin wannan akwai tsawa kala biyu ce akwai tsawar da ƙara kawai zaka ji sanda ake ruwan sama akwai kuma tsawar da take saukowa da wuta to tsawar da ƙara ce kawai ita ake kira ra'adun tsawar kuma da take saukowa da wuta ita ake kiranta as-sa'iqatu kaga dukansu tsawa ne amma akwai bambanci tsakanin ar-ra'du da kuma as-sa'iqatu sa'iqatu jam'in tasawa'iq to anan Allah madaukakin sarki yace fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq ra'dun tsawa yana firgita su suna cikin dokar daji ga ruwa ya sauka ga duhu ga tsawa wanda yana firgita su yaj'aluna asabi'ahum suna sanya yatsunsu cikin adhanihim cikin kunnuwansu min as-sawa'iq saboda tsoron tsawar da za ta sauko da wuta hadar al-maut saboda tsoron mutuwa wallahu muhitun bil kafirin Allah madaukakin sarki kewaye yake da kafirai duk abin da suke Allah na ganin su duk abin da suke ya sani kafiran da ake magana anan sune munafikai abin da suke ba zai kuya wa Allah ba subhanahu wata'ala yakadul barqu yakhtafu absarahum wannan walqiya da take haskawa walwal tana dabda tafida ganin su kullama adaa lahum mashawfihi duk lokacin da wannan walqiyar ta haska musu sai su yi tafiya a cikin ta wa idza azlama idan walqiyar ta dauke aka wayi gari duhu yazo qamu sai su ja su tsaya tunda basu san ina za su jefa kafar su ba walau sha'a Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim da Allah madaukakin sarki ya ga dama da ya tafiyar da jin su da ganin su inna Allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki akan komai mai iko to waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen nan da muka karanta wanda Allah madaukakin sarki ya buga misalin yanayi na munafikai da kuma ko kuma ya buga misalin yanayi na wanda ya samu kansa a dokar daji ruwa mai tarin yawa ya sauko da daddare, sannan wannan ruwa yana ɗauke da tsawa, yana ɗauke da kwarankwasa, yana ɗan yin walƙiya ta yadda in ya ɗan haska za su ga hanya, su kama hanyar su tafi, in kuma walƙiyar ta ɗauke duhu ya zo ba inda za su ɗora ƙafarsu. To Allah maɗaukacin sarki ya buga misalin waɗancan mutane da munafukai, irin firgicin da waɗancan za su samu kansu a ciki ko suke ciki, to irinsa ne su ma munafukai suke ciki. Saboda shi munafiki duk wani abu da zai zo a cikin Alƙur'ani na umurni, wannan umurnin da za a bashi ba zai aiwatar da umurnin ba da san ransa, sai zama umurnin ya masa nauyi. In umurni ne aka bayar baya san umurnin, saboda me? Saboda ai umurnin koda zai aikata shi ba zai aikata da san ransa ba. Shi yasa Allah ya bada labari ta idza qamu ila salati.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ.
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَّ الْآيَةَ تَكَرَّرَتْ كَذَا تَحَدَّى أَبُوبُوا بُدَابِي idza qamu ila salati, in sun tasamma zuwa ga sallah, qamu kusala, sai su tashi da lalaci, ba nishadi, ba shauki, saboda sallar sun san ba wa Allah za su yi ba. To shi yasa duk wata ibada da za su je su yi ta, za su yi ta da nauyin jiki. Sannan Allah ya ce wala yunfiquna illa wa hum karihuna, ba sa ciyarwa na sadaka na zakafa, ce su suna cikin kyamar ciyarwar saboda babu wani abu da suke hange na sakamako. To shi yasa a nan gurin sai Allah maɗaukacin sarki ya kamanta tsoron wanda yake cikin dokar daji, mamakon ruwa ya sauka bai shirya wa saukar ruwan ba, kaga ko shakka babu irin wannan mutumi zai samu firgici dangane da saukar ruwa. Sannan in ruwan ya sauka, tsawa da za a nayi zai na firgita shi, kwarankwatsa za ta na firgita shi. To haka zalika yanayi na munafiki yake. Munafiki bai shirya wa saukan ayoyin Alƙur'ani ba, saboda haka idan ayoyin Alƙur'ani sun sauka, umurnin da ke tattare da ayoyin Alƙur'ani da hanin da ke tattare da ayoyin Alƙur'ani za a wayi gari, baya sha'awarsu, baya son su. Sannan tsawatarwa da zai zo cikin Alƙur'ani na firgita shi. Sa'annan kuma alƙawari da Allah zai yi na alkhairi ga muminai zai zamanto yana ci masa tuwo a ƙwarya, saboda shi ya san alƙawarin baya cikin waɗanda aka yi ma alƙawari. In aljanna Allah yake batu, shi ya san baya cikin ƴan aljanna, to wannan sai zamanto yana ci masa tuwo a ƙwarya. Wannan kwatance ne da Allah yi, wanda kwatancen tabbas ya fito fili sosai. Shi ya sa sai Allah maɗaukakin sarki ya yi ishara zuwa ga tsawa dangane da ruwa da yake sauka, dube da cewa tsawa a duk lokacin da ya buga mutum zai iya firgita, musamman in bai kimtsa ba, ko kuma bai ankara ba, ko bai shirya ba, ko bai sai tsawa na uru dududududu sai kaga mutum ya firgita. To shi yasa magabata idan ana ruwa aka yi tsawa sai su yi addu'a, su roƙi Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai hadisi da imamu na Malik Allah masa rahama ya fidda hadisin cikin muwadda Malik, cewa ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira Abdullahi ibn Zubair, Allah yarda da shi da babansa duka, a duk lokacin da ya ji tsawa sai kame ya daina magana. Duk lokacin da ya ji tsawa sai kame ya daina magana. Wannan ladabi ne na wannan sahabi, idan ya ji tsawa sai kame ya daina magana sai ya yi addu'a. addu'ar da yake ita ce subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati. Wannan addu'ar da Abdullahi dan Zubair, Allah ya yarda shi da babansa, yake yi a duk lokacin da yaji tsawa ko hira yake yaji tsawa sai kame da hira, in magana yake yaji tsawa sai kame daga magana. Malamai suka ce to za dauki izina a karkashin wannan aiki na Abdullahi dan Zubair, idan ka ji tsawa sai ka kame daga magana kuma ka roki Allah subhanahu wa ta'ala, saboda tsawar za ta iya zuwa da halaka ta halaka wani. To amma an ka roki Allah madaukakin sarki sai ka shiga karkashin kariyar Allah. Idan ya ji tsawa sai ya kame daga magana sai ya yi addu'a ce subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdi. Sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda tsawa ke masa tasbihi tare da gode masa. Allah ya ce ai wa in min shay'in ko
wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura.
Allah madaukakin sarki ya ce wa in min shay'in, babu wani abu cikin halittun Allah, illa yusabbihu bihamdihi, face yana tasbihi tare da godiya wa Ubangijinsa. Kaga kenan yanzu masallacin nan ma yana tasbihi, fankan nan da take kada tana tasbihi, wannan kafet din da ake zaune a kai yana tasbihi, kai rigarka ma da kake sawa tana tasbihi, gidanka yana tasbihi, abun hawanka yana tasbihi. Wa in min shay'in, shay'in nakira ce tufidul umum, babu wani abu cikin halittun Ubangiji illa yusabbihu bihamdi, face yana tasbihi wa Ubangiji tare da gode masa. Sai dai lakin la tafqahuna tasbihahu, sai dai mu ba za mu fahimci tasbihinsu ba. To saboda haka tsawa da zaka ji ta lokacin da ake ruwa tana tasbihi wa Ubangiji. To shi yasa Abdullahi dan Zubair idan ya ji tsawa sai ya ce subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdi, sarki ya tabbata ga Ubangiji Allah madaukakin sarki wanda tsawa yake masa tasbihi. Kenan wannan tsawon da kake ji kuru du 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 tasbihi yake yi wa Ubangiji. Sarki ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wataala wanda tsawa yake masa tasbihi tare da gode masa. Wal mala'ikatu min khifati, sannan har ila yau mala'iku ma suna masa tasbihi tare da gode masa saboda tsoronsa da suke yi subhanahu wataala. To wannan addu'a ce da aka samu ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya ji tsawa yake yin ta. Akwai wani athari da Abu Abdullah Al-Qurtubi ya fitar a cikin littafinsa Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, atharin na Abdullahi dan Abbas ne, Allah ya dade shi da babansa gaba ɗaya, yake ba da labari cewa sun fita da shi da Sayyidina Umar, cikin tawagar Sayyidina Umar din akwai Ka'ab, Ka'ab al-Ahbar, ba Yahude ne amma sai Musulunta zamanin khalifancin Sayyidina Umar. To suna halin tafiya sai Hadiri ya taso, sai suka yada zango. Da suka yada zango sai ruwa ya ta zuba mai yawa. To shi Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da shi, inda suka yada zango guri ɗaya ne da Ka'ab al-Ahbar, Ka'ab al-Ahbar kuma yana cikin malaman Yahudawa, to amma yanzu ya Musulunta. To sai ana tsawa, sai Ka'ab al-Ahbar yana ta addu'a yana cewa subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati. Aga addu'ar Ka'ab al-Ahbar ta yi kama da ta Abdullahi dan Zubair, yana cewa subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdi, sarki ya tabbata ga Ubangiji wanda tsawa ke masa tasbihi tare da gode masa. Wal mala'ikatu min khifati, haka nan mala'iku tare da tsoronsa. Ka'ab al-Ahbar ya faɗi wannan har sau uku. Inji Abdullahi dan Abbas ya ce muka kwana gari ya waye mun zo za mu tafi, sai nake ba da labari wa Sayyidina Umar, sai Sayyidina Umar ya ce to biya ba ku sanar da ni wannan addu'a ba ni ma nayi. Kenan irin waɗannan addu'o'i ana so bawa ya zamanto lokacin da ake tsawa yana yin su, insha Allahu duk wani abu da zai zo mai cutarwa karkashin wannan tsawa din, tunda akwai tsawa da yake zuwa da wuta, shine Bahaushe yake cewa kwaran kwatsa, wani zaka ji in zai rantsuwa sai ya ce na rantse idan ƙarya nake kwaran kwatsa dubu ya fado mu wai kwaran kwatsa dubu ya fado masa in ƙarya yake irin wannan lafazi bai dace ba babu ladabi a ciki ko kuma mutun ya ce in ƙarya nake kar kafata ta daga daga nan ko kuma in ƙarya nake Allah ya kona ni a wutar jahannama wannan maganganu sun yi muni kenan ka aminta daga hukuba Allah afa aminu makarallah
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
shin kun aminta daga hukuba Allah da za ta iya sauka gare ku yanzu wanda yake wannan lafazin ya aminta daga hukuba Allah Allah ya aiko masa duk hukubar da ya ga dama wannan kuma ba abu bane mai wahala gurin Allah duk wanda zai tashi rantsuwa yayin irin wannan rantsuwa yana cikin hasararrun mutane shi yasa Allah ya ce fala ya'manu makarallahi illa alqawmul khasiruna ba kowa ke ji cewa shi ya aminta da hukuba Allah ba sai mutanen da suke masu asara saboda haka rantsuwa da irin wannan lafazi rantsuwa ne na jahiliya bai kamata a ce yana fitowa daga bakin musulmi ba daga cikin abubuwan da zamu dauka karkashin waɗannan ayoyi da muka karanta zamu fahimci cewar babu abun da zai faru a ban ƙasa ko a sama sai da ganin daman Allah saboda Allah madaukakin sarki ya ce walau sha Allah la zahaba bi sam'ihim wa absarihim da Allah ya ga dama da zai tafiyar da jin su da ganin su wannan yana nuna mana kenan Allah yana da mashi'a mecece mashi'a ganin dama ba abun da zai faru a sama ko a ƙasa sai da ganin daman Allah wannan yana daga cikin matakai na kaddara ai mun san kaddara rukuni ne cikin rukunan imani to kaddara kuma matakanta guda hudu ne duk wanda yayi imani da kaddara dole yayi imani da waɗannan matakai na kaddara guda hudu matakin ta na farko ilimi dole ka sallama ka miƙa wuya ka yarda cewa duk abin da zai faru da sanin ubangiji subhanahu wata'ala wannan martaba kenan na farko cikin martabobi na kaddara imani da kaddara na biyu ka miƙa wuya ka sallama ka yarda cewar duk abin da zai faru ba zai faru ba face rubutacce ne gurin Allah duk abin da kaga ya faru dama can a rubuce yake gurin Allah shi yasa mutum idan yayi imani da kaddara duk abin da zai faru da shi mara dadi zaka ga baya fidda shi cikin hayyacinsa saboda ya san wannan abun tun ma kafin ya faru fa an riga an rubuta shi tun kafin Allah madaukakin sarki ya halicci sammai da ƙasai da shekaru 50,000 duk wani abu da kaga ya faru a yanzu haduwar mu a wannan masallaci da muka yi a yau 9 ga watan Ramadan na shekara ta 1445 kafin Allah madaukakin sarki ya halicci sammai da ƙasai da shekaru 50,000 an rubuta cewa ranar talata a daidai wannan lokaci 9 ga watan Ramadan na shekara ta 1445 za mu haɗu a wannan masallacin wannan rubutacce ne tun kafin a halicci sammai da ƙasai da shekara 50,000 Allah maɗaukacin sarki farkon abin da ya fara halitta cikin halittunsa yadda annabi ya bayyana cikin hadisi shine alƙalami Allah da ya halicci alƙalami sai ce wa alƙalami uktub yi rubutu sai ce rabbi wa ma za aktub ya ce ya ubangiji me zan rubuta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce masa uktub ma kana wa ma sayakunu ka rubuta duk abin da ya faru da kuma abin da zai faru nan gaba to shine alƙalami ya rubuta abubuwan da suka faru a baya da wanda za su faru har zuwa tashin kiyama kenan duk abin da kaga ya samu bawa mai dadi ne ko mara dadi dama yana nan a rubuce a lauhul mahfuz wannan mataki na biyu kenan cikin matakai na imani da kaddara sai mataki na uku shine wanda ayar mu ta kawo shi walau sha Allahu mashi'a ganin daman Allah madaukakin sarki babu abin da zai faru sai da ganin daman Allah ba za ka iya zuwa nan ba in Allah bai ga dama ba ba za ka iya cin abinci ba in Allah bai ga dama ba ba za ka koshi ba in Allah bai ga dama ba ba za ka iya bacci ba in Allah bai ga dama ba duk abin da kaga kai da ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ake kira mashi'a, shine martaba ta uku cikin martabobin imani da kaddara. Sai martaba ta ƙarshe halitta abun, duk abun da kaga ya faru haka Allah ya halicce shi ya faru yanda ya faru. Shine malamai suka hada waɗannan martabobi guda huɗu cikin baiti: ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Waɗannan sune martabobi guda huɗu na imani da kaddara, wanda mashi'a ta Ubangiji, in an ce mashi'a ganin daman Ubangiji, ba abin da zai faru a ban ƙasa sai da ganin daman Ubangiji, kyakkyawa ne ko mummuna. Shi yasa Allah ya ce walau sha'a Allahu ko ma fa'alu. Akwai ayoyi
guda biyu: wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
صلى الله عليه يذهبكم
أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا.
يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد
وما ذلك على الله بعزيز.
waɗannan ayoyi duka da aka karanta suna magana ne kan ganin dama Allah. In Allah ya ga dama kaza zai faru, in bai ga dama ba kaza ba zai faru ba. Yace iya sha yuzhibukum ayyuhan nas, Allah madaukakin sarki in ya ga dama sai ya tafiyar da ku gaba daya. Yanzu Allah ya ga dama dukanmu wanda muke rayuwa a duniya a yau, a yanzu Allah in ya ga dama duk sai ya tafiyar da mu. In ya ga dama yuzhibukum ayyuhan nas, ya ku mutanen Allah ya ga dama duk sai ya tafiyar da ku. Sai a waye gari duniya shiru ba kuwa, duk Allah ya tafiyar da mu in ya ga dama. Waya'ati bi khalqin jadid, sannan Allah madaukakin sarki waya'ati bi akharin, Allah ya zo da wasu daban wanda ba mu ba. Wannan in Allah ya ga dama zai aikata wannan. Wa kana Allahu ala zalika kadira, Allah madaukakin sarki akan haka mai iko. Sannan Allah ya ce in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid, in ya ga dama zai tafiyar da ku ya zo da wata halitta wacce take sabuwar halitta. Wa ma zalika ala Allahi bi aziz, hakan ba mai girma bane, ba mai wahala bane wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan akwai dalilai cikin Alkur'ani ba iyaka waɗanda suka yi magana kan ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala. Duk sanda ya ga daman aiwatar da abu zai aiwatar, kuma ba wanda zai ce masa me yasa. Sannan akwai dalilai da dama cikin hadisai na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam da suka bayyana cewar babu wani mahaluki a sama yake ko a ƙasa, komin ɗaukakarsa, komin darajarsa, da zai aikata wani abu face da ganin daman Ubangiji. Annabi ya buga mana misali a gurare da dama da suka shafi shi annabin karan kansa, ai cikin mutane gaba ɗaya, tun daga kan annabi Adam har zuwa kan mutum na ƙarshe da za a haifa a al'ummar nan ta annabi, ba wanda ya kai annabi ɗaukaka, babu wanda ya kai shi ɗaukaka. Wannan haka yake. To amma a ranar tashin alkiyama, idan mutane suka haɗu ƙwansu da ƙwarƙwatansu, suka zaga annabawa suna neman ceto, suka fara da annabi Adam ya ba su uzuri cewar yana jin kunyar haɗuwarsa da Ubangiji, ba zai iya nema musu ceto gurin Ubangiji ba. Za su tafi gurin annabi Ibrahim shi ma ya ba su uzuri, za su tafi gurin annabi Musa shi ma ya ba su uzuri, za su je gurin annabi Isa shi ma ya ba su uzuri, sai ya tura su gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan suka zo annabi sai ya ce wannan ceton ne zan iya zuwa in nema muku gurin Ubangiji. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya je ya faɗi gaban al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sujjada. Ya ce idan ya yi wannan sujjadan ya ce fa’iza ra’aitu rabbi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan na ga Ubangijina, wa ƙa’atu lahu sajida, sai na faɗi ina mai yi masa sujjada. Ya ce sai na faɗi gare shi ina mai yi masa sujjada. Ya ce annabi ya ce fa ya da’uni, Ubangiji sai ya bar ni. masha Allahu gurgudan yanda ya ga dama. Kaga wannan shi ma yana tabbatar mana da ganin daman Ubangiji. Da abin da zai aikata yana yi ne gurgudan ganin damansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yad'uni Ubangiji sai ya banni masha Allahu gurgudan yanda ya ga dama. An yad'uni gurgudan yanda ya ga dama. Can kuma sai ya ce mun ya Muhammad irfa ra'asak wa qul yusma wa sal tu'ta washfa tushaffa. Yace ya Muhammad daga kanka fadi duk abin da kake so ka fada za a saurare ka, ka tambaya za a baka, ka roƙa za a amsa maka, ka nemi ceto za a baka. To kaga annabi ne annabin Allah kuma mafifici ne cikin annabawa, amma shi ma Allah madaukakin sarki ba zai fiskance shi da umurni ba sai Allah ya ga dama subhanahu wataala. Sannan akwai hadisi na Bukhari da Muslim wanda aka samu daga Abu Huraira Allah ya tada shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labari na mafarkin da mun san mafarkin annabawa wahayi. Annabi inda yayi mafarki to wannan abin da ya gani a mafarkin in umurni ake bashi to ana so ya aikata ne. In hani ne ana so ya hani daga gare shi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki yace bainama ana na'imun, yace yayin da na kasance ina cikin bacci, ra'aituni ala qalibin, sai na ganni akan rijiya, fa naza'tu minha ma sha Allah, sai na ja ruwa daga wannan rijiyan gurgudan abin da Allah ya ga dama. Kaga kenan duk abin da bawa zai aikata sai da ganin daman Allah. Har annabin Allah yace ya ganshi akan rijiya sai ya ja ruwa daga wannan rijiyar gurgudan yanda Allah madaukakin sarki ya ga dama har zuwa karshen hadisin. Hadisi ne wanda yake mai tsayi. Imam Shafi'i an hakaito daga gare shi yana cewa ma shi'ita kana wa illam asha wa ma shi'itu illam tasha lam yakun. Imam Shafi'i yace ma shi'ita kana, Allah duk abin da kaga dama zai faru, duk abin da kaga dama faruwarsa to zai faru ba makawa, inji Imam Shafi'i. Yace wa illam asha, koda ni ban ga dama faruwa abin nan ba, indai kai Ubangiji kaga dama faruwan abin to take zai faru. Yace wa ma shi'itu illam tasha lam yakun, abinda ni kuma Shafi'i na so in aikata, in kai Ubangiji baka ga damar faruwarsa ba, ba zai faru ba. Ka kenan duk abinda bawa ya so ya aikata, in Allah bai ga damar faruwar wannan abu ba, ba yadda za a yi wannan abun ya faru. Idan kuma Allah ya ga damar faruwar abu, ko da bawa baya son aikata, dole ya faru. Shine magana Imam Shafi'i. Yace ma shi ita kana wa illam asha, abinda kaga dama ya faru ya gama. Wa illam asha, koda ni Shafi'i ban ga damar faruwan abu ba, in dai kai Ubangiji kaga damar faruwansa to ya faru an gama. Yace wa ma shi ito, ni kuma Shafi'i abinda na ga damar faruwarsa, illam tasha, in kai baka ga damar faruwansa ba, lam yakun, ba yadda za a yi wannan abun ya faru. Saboda haka ɗan uwa, abin da za mu ɗauka mai muhimmanci ƙarƙashin wannan ayar, duk abin da ka ga ya faru to da ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne Imam Tahawi a cikin littafinsa Aqidatu Tahawiyya yake cewa kullu shay'in yajri bi taqdirihi wa mashi'ati, duk wani abu da ka gani yana faruwa a ban ƙasa yana faruwa ne da ƙaddarawar Ubangiji da kuma ganin daman Ubangiji. Inji Imam Tahawi cikin Aqidatu Tahawiyya yace wa mashi'atuhu tunfa, mashi'ar Allah, ganin dama Allah ana zartar da ita nan da nan, dole ta faru, ta auku yanda Allah madaukakin sarki ya ga daman faruwarta. Yace la mashi'ata lil ibadi illa ma sha'a lahu, bayi ba su da ganin dama sai abin da Allah madaukakin sarki ya ga dama su aiwatar. Yace fa ma sha alahum kana wa ma lam yasha lam yakun, abinda Allah madaukakin sarki ya ga daman faruwansa ga bayi zai faru, wannan ba makawa, abinda kuma bai ga dama ba, ba yadda za a yi ya faru subhanahu wataala. Wannan shine ma'anan fadin Allah madaukakin sarki, walau sha Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim, da Allah madaukakin sarki ya ga dama da ya tafiyar da jinsu, da ya tafiyar da ganinsu, sai dai Allah ya bar musu jinsu, ya bar musu ganinsu. Wannan zai nuna mana yalwar rahama Ubangiji,
tunda dama ya ce rahamarsa ta mamaye kowa da komai har kafuri, kafuri zai ci abincin da yake so, zai sha abin da ya ga dama, amma yana kafircewa Ubangiji fa wanda ya bashi abincin da idanun da Ubangiji ya halitta masa yake ganin ko ina, da kafafun da Ubangiji ya halitta masa yake takawa ya je ko ina, da kunnuwan da Ubangiji ya halitta masa yake sauraron duk abin da yake so, amma kuma ya kafirce Ubangiji, da Ubangiji ya ga dama da duk ya tafiyar da su, inda Ubangiji ya ga dama da ya tafiyar da ganin kafiri, inda ya kafirce masa, inda ya ga dama da ya tafiyar da jin kafiri, da ya tafiyar da bakin kafiri, da ya tafiyar da hannayen kafiri, da ya tafiyar da kafafun kafiri, amma sai bashi duk yana rayuwa da su, da ya ga dama da ya tafiyar da su, subhanahu wata'ala. Na'am, je aya ta gaba.
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
Anan gurin Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nas, bayan an gama bayani kan munafukan nan, yanzu an kammala bayani kan munafukan nan, mu duba mu ga ayoyi nawa aka yi magana kan munafukai daga farkon suratul baqara zuwa kan wannan aya, mun samu ayoyi 21 kenan, ayoyi guda 20, biyar din farko Allah ya magana kan muminai, biyu da suke biyewa, biyar din farko Allah ya magana kan kafirai. To a cikin 20 idan ka ɗebe 7 saura nawa? Saura 13, 13 nan duk akan munafukai Allah ya magana. Wannan yake nuna maka hatsarin munafukai. Munafukai hatsarin su yafi na kafirai, saboda shi kafiri an san kafiri ne, amma munafiki ba kowa ne ya san cewa munafiki ba ne. Akwai wani bature da wani malaminmu yake ba mu labari, wani bature daga yankin Turawa aka turo shi ya zo jami'ar musulunci ta Madina ya tara musu bayanai ya yi karatun shekara uku a jami'a, yana rubuta musu bayanai yana tura musu rahoto. Sanda ya zo jami'ar ma ko larabci bai iya ba, sai aka sa shi a sharaffage, ajin sharaffage wanda suke kiran ajin ma'ahad. Ya ce wallahi sanda ya shiga Madina ya shiga baya musulmi, kafiri ne, to amma ya shiga da sunan musulmi, ya shiga da sunan musulmi, sunansa musulmi wane wane, canja sunansa mai, ya shiga jami'a ba a musulmi ba, ya shiga yana a kafiri. Ya ce wallahi ya yi shekara guda shi ba musulmi ba ne, amma haka za a zo a yi sallah da shi a masallacin jami'a. Zai shiga aji ya ɗauki darasi. Akwai motoci da ake kawowa bayan an idar da la'asar cikin jami'a, suna ɗiban ɗalibai su kai su masallacin annabi. Ya ce haka zai shiga cikin ɗalibai, a shiga cikin motar da shi a kai shi masallacin annabi. In an je masallacin annabi aka yi sallar magariba, akwai majalis da ake zama a saurari darasi, wallahi ya ce da littafinsa haka zai je zauna yana sauraron darasi. Za a yi sallar magariba da shi masallacin annabi, a yi sallar isha da shi masallacin annabi, amma fa ba musulmi ba ne. A idar da sallar isha ya shiga cikin ɗalibai, a zo a ɗebe su motoci, su ɗebe su, su mai da su jami'a, ya koma jami'a. Da asuba zai zo masallacin jami'a a yi sallah da shi, nan ma akwai darasin da ake a masallacin jami'a, zai yi sallah ya zauna da littafinsa yana bin duk abin da yake, amma ba musulmi ba ne. Ya ce ya zauna shekara guda baya cikin musulunci, duk abin da musulmai suke zai yi tare da su. Kaga wannan munafiki kenan ko? Ko kun sakankance da shi, kun ɗauka cewa naku ne, duk wani sirrinku duk za ku fito masa da shi. Ai kafiri ba zai zo ya zauna cikinku haka ba. Asali ma kafiri ba zai shiga garin Madina ba. Dan a zamanin Sayyidina Umar ya fidda duk wani kafiri daga Jaziratul Arabiya, jaziratul arabiya kace makka da madina da taifa annabi yayi musu ishara ya musu wasiya cewar a fitar da kafirai daga jaziratul arabiya to sayyidina umar shi ya tabbaka ishara annabi to sai aka wayi gari a yanzu haka babu kafiri a madina in kaga kafiri ya shiga garin madina ko ya shiga garin makka to sai dai munafiki ya shigo da sunan musulmi amma ba musulmi ba to shi wannan mutumi yana bada labari abinda zai tabbatar ma cewa addinin musulunci gaskiya ne ya gama tattara bayanai na shekarar farko dama idan aka je jami'a ka je ka fara karatu ba za ka tafi hutu ba sai ka yi semester guda biyu semester ta farko za ka yi wata huɗu sai a yi hutun sati uku nan ba a baka dama ka tafi ƙasar ku ba semester ta biyu ka sake yin wata huɗu in ka hada wata nawa wata takwas ga sati uku da aka samu a can tsakanin semester da semester a takaice dai a ce wata tara za ka yi wata tara a jami'a sai ka koma ƙasar ku ka yi hutun wata uku kaga ka ƙare shekarar farko kenan sai ka sake dawowa shekara ta biyu ita ma haka za ka yi to yanzu ya kammala shekarar farko duk wasu bayanai da ya kamata ya nada duk ya nada me ya rage ya komawa mutanensa ya kai musu rahoton wannan shekara kafin ya sake dawowa ya dora daga inda ya tsaya dab da za a yi hutu yanda yake bibiyan darussa na malamai zai je harami ya saurari ayoyin qur'ani a karanta a masa sharhi hadisan annabi zai shiga aji malamai za su shiga wannan malami mai tafsiri zai shigo malami mai karantar da hadisi zai shigo mai karantar da aqida zai shigo mai karantar da fiqh zai shigo mai karantar da larabci zai shigo kuma larabcin su a can zaka ga duka in an tashi misalai da zaka za ana kawo a nahwu zaka ayoyin qur'ani ne hadisai ne ba irin namu na nan ba da za a dauko menene katafa muhammadu zaharatan ko yaksirun nakilu bi misra shamma aliyu wardatan ko sun an tashi kawo misalai na nahwu ayoyin alqur'ani ake debowa ko hadisi sai zaman to dai ya mu'amala da ayoyi da hadisai wannan sai karyar masa da zuciyarsa dab da zai koma sai Allah ya sanya hasken imani cikin zuciyarsa shine sai zo ya samu wannan malamin mu da yake mana wannan labari yace malam yace na'am ina jin kai yace nazo maka da wani abu na ban mamaki yace menene yace ni dinnan ba musulmi bane yace me kace yace ni ba musulmi bane yace ya haka ya faru to shine ya jero masa bayani kisa yace to amma yanzu so nake na musulunta shine yace to kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shikenan ya fadi sai zama bayanai da ya rubuta da sai ya kona su sai ma yake koma hutun yace sai da ya zauna ya gama shekarunsa guda hudu su suna can sun shantake suna jira a kai musu rahoto kawai sai suka ga ya dawo ya ci gaba da da'awa kaga planning ya watse kenan kaga sun yi wa kansu sun kawo shi maimakon ya zama karfen kafa wa musulunci da musulmai ya koma ya zama musu su din karfen kafa ya koma ya ci gaba da karantar da mutane kuma ɗansu ne ba da suka iya da shi yanzu ya zama musu karfen kafa wallahi wani malaminmu yake ba mu labari na'am yukhadi'una Allah alladhina amanu kaga ayin da muka yi ta karantawa a baya to shi yasa Allah madaukakin sarki ayoyi guda 13 ya shafe yana magana kan mutanen nan saboda hatsarin su kuma suna nan har kiyama ta tsaya cikin al'umma amma ba lalle al'umma su fahimce su ba wasu kuma Allah ya kan musu tawfiki su gano su to wannan ayar da ta biyo bayan waɗancan ayoyi da aka yi bayani kan muminai sannan waɗanda kuma aka yi bayani kan kafirai sai waɗanda aka yi bayani kan munafukai Allah ya fara ta da ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu ya ku mutane ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri mujahid Allah ya masa rahama yace duk ayar da ka ganta a cikin alqur'ani ta fara da ya ayyuhan nasu to wannan ayar a makka aka saukar da ita kenan wannan me zai nuna mana duk ayar da ka ganta ya ayyuhan nasu to za ta fito ne a cikin sura makkiya surar da aka saukar da ita a makka dama mun san akwai sura makkiya akwai sura madaniya surar da aka saukar da ita a makka da kuma surar da aka saukar da ita a madina To amma abun ban mamaki ƴan uwa, wannan ayar gashi ta fara da ya ayyuhan nas, amma suratul baqara makiyya ce ko madaniya? Na'am, madaniya ce ko? Suratul baqara a Madina aka saukar da ita, gashi kuma ayar ya ayyuhan nas a cikin ta. To yaya wannan abu haka? Na'am, amma sake maimaita ta. Kuma ba ita kadai bace ya ayyuhan nas ta zo cikin suratul baqara, su biyu ne a cikin suratul baqara. Ga wannan ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ala ramma karanto mana daya a cikin suratul baqara, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi,
ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin.
Waɗannan ayoyi guda biyu cikin suratul baqara su ne suka fara da ya ayyuhan nas. To ba suratul baqara kawai ba, akwai surori guda biyu waɗanda madaniya ce, kowace ɗaya daga cikinsu madaniya ce, su ma an samu ya ayyuhan nas cikinsu. Idan mun ɗauki suratul nisa'i, ai da ya ayyuhan nas ta fara ko?
Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
Sannan suratul hajj kenan ko? To akwai ayoyi biyu a cikin suratul nisa'i, bayan ayar farkon akwai ayoyi guda biyu su ma da suka fara da ya ayyuhan nas ko? Ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqqi.
Ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairan lakum وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
أَقُولُ كَمَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ.
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا.
Waɗannan surori guda uku za mu ga ya ayyuhan nasu ya zo cikinsu. Alhali kuma babban malamin tafsiri Mujahid ya bayyana cewar duk inda ka samu ya ayyuhan nas, to in ka duba surar zaka tarar a Makka aka saukar da ita. Amma kuma ga surorin nan da aka karanta mana, ayoyin da ke ciki sun fara da ya ayyuhan nas, kuma ayoyin a Madina aka saukar da su. Kenan wannan ka'idar batta aiki. Suka ce duk inda kuma ka ga ya ayyuhal ladina amanu, to surar a Madina aka saukar da ita. To wannan haka ne, duk surar da aka saukar da ita a Makka baka ganin ya ayyuhal ladina amanu, amma za ka iya samun surar da aka saukar da ita a Madina ka ji ya ayyuhan nasu. Me yasa? Tare da cewa shi Mujahid ya yi wannan bayani, malamai suka ce dalilai ne guda biyu. Dalili na farko, idan ya zamanto waɗanda za a yi wa magana ɗin ba iya muminan ba ne kawai, akwai ma wasu wanda ba muminan ba, to za a amfani da ya ayyuhan nasu. Ina fata mun gane. Tunda ai wanda ba mumini ba, ba a ce masa alladina amanu. Yanzu a nan Allah maɗaukacin sarki umurnin da zai bayar na ibada ba iya muminai zai ba wa umurnin ba, saboda nau'in mutane guda uku ne bayani ya gabata a kansu. Na farkon muminai, na biyu kafirai, na uku munafukai. To waɗannan nau'uka guda uku su ne Allah yake musu umurni a nan. To tunda Allah zai musu umurni, ai ba zai ce ya ayyuhal ladina amanu ba. Kaga dole ne a ci annasu, saboda ai su kan munafukai ma Allah ya ce minan nasu man yaqulu amanna billahi bil yawmil akhir ko Allah ya ce me wa ma hum bi mu'minina wannan mun karanta wannan aya daga cikin mutane akwai wanda yake cewa ni na mu mun yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama amma kuma ba sa daga cikin mu'minai to kaga Allah ba zai ce ya alladina amanu ba tunda za a yi magana da su tunda za a yi magana da waɗannan nau'ukan mutane guda uku wannan dalili ya sa Allah ya kira su da ya ayyuhan nasu haka ibnu ashur ya bayyana a cikin tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir yake cewa wannan wa'azi ne da Allah madaukakin sarki yayi wa kowane bangare cikin bangarorin da suka gabata na farko bangaren mu'minai shi mu'mini duk da yana ibada yanzu Allah yana masa umurni ya ƙara kaimi akan ibadarsa kar yayi ƙasa a gwiwa akan ibadarsa shi kuma kafiri dama baya ibada to yanzu Allah yana masa umurni yayi ibada munafiki kuma ibadar da yake yi ba ta gaskiya bace shi kuma Allah yana masa umurni ya daina ibadar ƙarya ya zo yayi ibadar gaskiya shi yasa Allah yayi magana da su da ya ayyuhan nasu inje ibnu ashub yace wannan zai nuna maka cewar Allah madaukakin sarki yana tausayin bayinsa yanzu yadda akai ta kausasa harshe a baya akan munafukai akai ta fadin sufofin su munana wannan ba wai yana nuna cewa Allah baya san bayinsa bane a'a Allah yana nuna cewar baya san ta'adi baya san barna baya san aikin sabo amma yana fatan bayinsa su zama shiryayyu Allah baya da nufin ya yi ukuba bayinsa baya da nufin ya azabtar da bayinsa Allah yana nufatan bayinsa da rahama to shi yasa Allah ya musu wannan kira da ya ayyuhan nasu sai ya ce ubudu rabbaku ku bautawa ubangijinku umurni ne Allah yake yi wa mu'minai su ƙara kaimi kan ibadarsu su jajirce su doge yake yi wa kafirai wanda ba su ibada su zo su fara ibada yake yi wa munafukai su daina ibada ƙarya su zo su yi ibada ta gaskiya ita kuma ibada mun yi bayani a ma'anarta a suratul fatiha malamai sun yi ma'anoni daban sun fito da ma'anoni daban-daban ta ibada ma'anar da tafi gamewa ita ce ma'anar da shaykhul islam ibn taymiya cikin littafinsa majmu'ul fatawa ya kawo cewa ismun jami'un in an ce ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina in an ce ibada suna ne da ya game duk wani abin da Allah yake so yadda da shi kenan ba yadda nake takaita tunani na ko kake takaita tunaninka akan ibada in an ce ibada ka dauka kawai iya sallah azumi zakka haji sune ibada ba a'a bayan su akwai ibadodi wanda suke masu tarin yawa shi yasa yace ismun jami'un ita ibada suna ne wadda ta game li kulli ma yuhibbuhu Allah duk abin da Allah yake so wa yardahu kuma yarda da wannan abun ana kiransa ibada in dai Allah yana so bawa ya aikata wannan abun to sunansa ibada in dai Allah madaukakin sarki ya yarda da wannan abun to sunan wannan abun ibada to shi yasa zaka ga nau'ukan ibada suna nan barjat wanda ba a so ka dauka ka sarrafa ma wani Allah subhanahu wataala misali da zamu dauka a wannan gabar bayan sallah azumi zakka hajji akwai neman taimako al-isti'ana annabi ya cewa ibnu abbas idasta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah kenan yanzu neman taimako ita ma ibada ce ka nemi taimakon Allah kai ibada zaka samu ladar wannan ibada din shi yasa Allah ya ce iyyaka na'budu ko
إياك نعبد وإياك نستعين
إياك نعبد غريك كي كدي مكي بوتا وإياك نستعين غريك كي كدي مكي نمنتي مكي كاغون نينا نونا منا نمنتي مكونا إباداتي مثالي نبيو الدعاء الدعاء إتما إباداتي كو أكوي آية دككرن تامنا دلات نونا منا تيوا الدعاء إباداتي
وكان ربكم دعوني
نعم
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
Allah madaukakin sarki yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kuma ubangijinku yace ku roke ni zan amsa muku. Sai Allah yace innal ladina yastakbiruna an ibadati, wanda suke girman kai wajen bautata, kaga kenan addu'a ibada ce. Shi yasa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen a cikin tafsiri da yayi wa Al-Qur'ani mai girma wa a ayar fadin Allah madaukakin sarki, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka, karkashin wannan ayar Uthaymeen da yazo Allah masa rahama, sai yace abinda zamu fahimta karkashin wannan ayar, babu laifi wani ya nemi wani ya roka masa Ubangiji, kamar yadda anan Banu Isra'ila suka nemi Annabi Musa ya roka musu Ubangiji. Wa idh qultum ya Musa, kutuna daga cikin jerin ni'imomi da Ubangiji ya muku, ya ku bani Banu Isra'ila, lokacin da kuka ce wa Annabi Musa lan nasbira ala ta'amin wahid, ba za mu taba iya hakuri akan nau'in abinci guda ba, fad'u lana rabbaka, ka roka mana Ubangijinka, yukhrij lana mimma tunbitul ard, ya fitar mana da abin da kasa take tsirarwa. Sai suka jero abubuwa, to shine Annabi Musa ya roka musu Ubangiji, to shine Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen Allah ya masa rahama yace wannan yana nuna babu laifi ka nemi wani ya roka maka Ubangiji, yace amma kai ka roka wa kanka yafi akan ka ce wani ya roka maka. Me dalilin sa? Yace dalilin shine yanzu idan ka daga hannunka ka roki Ubangiji, na farko ibada fa kai, na biyu kuma kana nema ya biya maka bukatarka. To yanzu idan ya biya maka bukatarka, ka fita da natijar ibada, ka samu ladan ibada, sa'annan kuma ya biya maka bukatarka, amma wani kace ya roka maka fa. In an biya ma bukatar iya ribar ka biyan bukatar, shi kuma ya ribatu da ibadar. Mun gane bayanin? Yace sannan har ila yau wanda zai roka maka Allah shi zai fita da fa'idoji guda hudu, kai kuma ka fita da fa'ida daya. Kai yanzu bukatar taka nan in ta biya shine fa'idarka, shi kuma ya fita da fa'idoji hudu. Fa'ida ta farko, addu'an nan da yayi ibada yayi zai samu ladanta. Fa'ida ta biyu, ya karyar da zuciyarsa ga Ubangiji, ita ma ibada ce zai samu ladanta. Fa'ida ta uku, ya ji cewa shi ya dogara ga Ubangiji, bai ya roki Ubangiji ya roka wa ɗan uwansa wane Ubangiji, shi ma dogaro ga Ubangiji ibada ce zai samu ladanta. Sai fa'ida ta hudu, bukatar da aka biya maka shi ma za a biya masa ita. Me yasa? Duk wanda yayi addu'a wa ɗan uwansa, Allah na wakilta mala'ika ya ce kai ma kamar yadda kai wa ɗan uwanka wane addu'a, ya Ubangiji shi ma ka bashi kwatankwacinta. Idan mutum ya ce maka ka roƙa masa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya samu aiki mai kyau a federal government, ka daga hannu ka roƙi Allah, sai mala'iku su ce kai ma Allah ya sa ka samu aiki mai kyau a federal government. Idan ka roƙa ma wancan, kai kuma mala'iku sai su roƙa maka. Da roƙon mala'iku da naka, wanne fi saurin karɓuwa? Na mala'iku. To sai a wayi gari, wanda ya maka addu'a shi ya fi karibatuwa. Kai ko da Allah ya biya maka bukatar taka, shi ma za a biya masa, duk da ba ita ce bukatarsa ba, to amma mala'iku sun roƙa masa. Sannan shi ya fita da natija masu yawa, ya samu ladan ibadu, saboda ita addu'an tana kunshe da ibadu masu tarin yawa. To shi yasa Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yace dube da cewa ita addu'a ibada ce, babu laifi kuma in ka ce wani ya maka, to amma kai kai da kanka zaka fi samun ribobi masu tarin yawa. Ina ga saboda ƙurewar lokaci, ƴan uwa, sai mu dasa aya anan. Abubuwan da muka karanta wanda suke daidai, Allah ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɗen harshe, Allah ya gafarta mana. Muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya karɓi wannan karatu da muka yi, ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu. Allah ya datar da mu da datarwansa. Allah ka sada mu da alkhairan da kai tanadin su cikin wannan wata mai alfarma. Allah ka sada mu da daren Lailatul Qadri. Allah ka sa muna cikin ƴantattun wannan wata. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته